Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya yi karin bayani dangane da wannan atisayi da rundunar sojojin ruwan Amurka da ke Afrika, wato US Naval ke jagoranta.
Rundunar sojojin ruwan Amerika suke jagoran wannan atisayin. Kasashe 30 ne, wato sojojin ruwan kasashe 30 ne za su ba da gudumawa saboda a cikin mabulin wannan atisayi da ake kira Obangame Express.
Ranka daɗe, wasu ne ko za ka ɗan mana bayani kaɗan daga cikin ƙasashen da ake sa ran za su shiga wannan atisayi?
A yanzu dai banda Najeriya, rundunar sojojin ruwan Amurka za su turo jirginsu. Akwai kuma jirage daga Morocco, sojojin ruwan Morocco su ma za su turo jirgi. Haka kuma sojojin ruwan Portugal za su turo jirgi saboda su ma su ba da gudumawa. Su taka rawar gani a wannan atisayi. A lokacin da rundunar sojojin suke ruwa, za a yi wani taro kuma na musamman na manyan hafsoshin dakarun ruwa na ƙasashen da suka kawo gudumawa a wannan atisayi din. Sunan taron shine Senior Leadership Symposium.
Manyan jiragen yakin ruwan Najeriya ne za su taka rawa tare da sauran jiragen yakin ruwa na sauran kasashen duniya a wannan atisayi da za a share kwanaki 5 ana yin sa. Kwamandan rundunar sojin ruwan Amurka da ke Afrika, Admiral James Fogo, wanda ke bayyana makasudin wannan atisayi da nufin inganta tsaro, kakakin sojin ruwan Najeriya, Navy Commodore Suleiman Dahun, ya yi ƙarin haske.
Makasudin shi wannan atisayen shi ne a magance matsalolin tsaro a gaɓar tekun Gini. Na farko dai akwai ɗan matsalan smoga, ko smoga ɗin bindigogi, smoga ɗin miyagun ƙwayoyi, da kuma matsalar smogan mutane. Akwai kuma ɗan matsalan fashi da ake samu. Amma na dai falilai alhamdi, rundunar sojojin Najeriya ta fara wani atisayi da ake kira tsare teku, wanda ya magance matsalar ba kaɗan ba a cikin ruwanmu.
Wannan dai shine atisayen sojin ruwa mafi girma a duniya da halin yanzu ake yinsa a nan Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.